A zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kudade har miliyan 360 wajen rusa toge din da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na kasar ba tare da sake gina wasu ba. Wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa Sanata Adamu Aliyero yace matakin rusa toge din ya ba su haushi.
Gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an rushe wayannan toge din. Ba ma kamata yayi a ce an rushe su ba. A ce an jaya target din a bar ginin nan wani lokaci zai zama tilas a sake dawowa da target din kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro ga maganan sha'anin ilimi ga maganan sha'anin lafiya kowane yana bukatar makudan kuɗi da za a saka din kuma kuɗin nan babu su yawanci sai an ciwo bashi kafin a yi funding budget to tunda akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan me yasa ba za a bi ta ba tun akwai hanyar da za a samu a gina hanyoyin nan cikin sauki da walwala me yasa ba za a yi ba.
To menene yayi zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hanyoyin kasar ga Sanata Adamu Aliyero da bayani.
Muna son mu kawo wani tsari na shigowa da 'yan kasuwa a ba su hanyoyin nan su gina cikin ɗan lokaci kaɗan kuma a ba su dama su yi toll gate su karɓi kuɗaɗen da suka gina hanya ɗin. Ana misali daga nan har zuwa Kano na tabbatar mutum zai ji daɗi ya zama bai shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku ya isa Kano ya biya kila 3,000-4,000 da motar shi. Shi bai wahala ba motar wahala ba kuma ya isa cikin lokaci kuma sha'anin tsaro ma zai rage saboda yawanci duk inda hanya ta lalace nan ne lalatattun mutane barayi masu ɗaukar mutane suna kidnafi aka ce musu ko ƴan fashi da makami inda suke samun dama suna wa mutane banna. Mun duba su ƙasashe da dama inda ake wannan tsarin na ga haka nan a Malaysia na ga haka nan a Morocco Egypt ma nan kusa gare mu ƙasar Masar su ma suna yin haka nan. Najeriya kaɗai ce kawai za a ga an yi hanya kilomita wajen 200 a ce mota ta bi ta wuce ba ta biya ko a nemi ba. Muna ganin ba mu kamar adalci ba amma ci gaba da samu haka ba.
Ga masu nazari a fannin tattalin arziki irin su Abubakar Ali wannan yunkuri na dawo da toll gate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rashawa ko sama da fadi da kuɗaɗen da za su shiga aljihun gwamnati.
Already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya ba ma wai za a ci bashi ba a yi aikin yau da kullum saboda haka muna cikin matsala tsananin matsala muna cikin ta saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita haraji ne wanda yake suke kan hanya wanda kuma ya kamata a yi saboda ba gwamnatin da za ta tafiyar da tattalin arzikinta ko tafiyar da gwamnati ta biya bukatun talaka ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba hanya ne wanda kuma tilas yanzu ya zo da sai an waiwayi wannan hanyar nan domin dogaran da ake kan kudin mai da yake shigowa kudin ya ragu kuma gaba ana tafiya gaba raguwa take mai da kanta tattalin arzikin mai da kanta zuwa gaba za a daina domin zamani yanzu ya canja da yake ba ma za a zo ba za a bukaci ba man fetur din ba nan ba da nisa dewa ba.
Abin jira a gani shine tasirin da dawo da toll gate ko kuma karban kudin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.